إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا جوات رمضان هجرة منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دجا مكة زوا مدينة دبو ديار تاريخ دو تلاتين دهدو za mu tashi farkon suratul hashri suratul hashri sura ce da take da sunaye guda biyu ana kiranta suratul hashri ana kiranta suratu banin nadir ko suratul nadir saboda maganan wannan kabila ta yahudawa wanda za ku ji dalilin da yasa ake kiranta da wannan suna wannan sura inda ta sauka an yi ittifaki cewa ta sauka ne a madina gabaki dayanta sannan kuma adadin ayoyinta tana da aya 24 sannan a tartibin mushafi daga Fatiha zuwa nan ita ce sura ta 59 adadin kalmominta 445 adadin hurufanta 1913 munasabatta da surar da ta gabata in ba ku manta ba a cikin surar da ta gabata an yi maganar meeting da tattaunawa tsakanin Yahudu da kuma munafikai to wannan dori ne akan abin da ya faru na sakamakon meeting din su zamu ji abin da ya faru a cikin wannan sura sannan a cikin wannan sura zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya bude ta da tsarkake kansa da girmama kansa da tsaftace kansa daga dukkan abin da ake danganawa gare shi na tawaya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
الله سبحانه وتعالى يا بود سوروري دنغوجي نتسبيه وتسورر أبود إتا دمصدر نوانا تسبيه إن wata surar abude ta da fi'ilun madin na irin wannan tasbihi din wata surar abude ta da fi'ilun mudare na shi wannan tasbihi din wata sura kuma abude ta da fi'il amr na shi wannan tasbihi daka Allah ya bude surorin alqur'ani da nau'uka na tasbihi ya zo da sigan fi'il amr kamar subhisma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mafi daukaka sannan yazo da sigan masdar subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu yazo da sigan fi'ilun mudare yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yazo da sigan fi'ilun madin sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wannan yana nuna mana girman tasbihi da matsayin tasbihi da kuma bautawa Allah da yin tasbihi cewa yana cikin abin da yake tabbatar da tauhidi da aqida ta tsarkake Allah subhanahu wataala da kadaita shi a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma sunayensa da sifofinsa shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya wuce da ɗaya daga cikin iyalansa bayan sallar asuba ta zauna tana taiwa Allah kirari tana ta yabo ga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya same ta anan yace yanzu tunda muka rabu da ke kike wa Allah tasbihi tace eh yace to na faɗi kalmomi guda uku bayan rabuwar mu da ke da za a auna kalmomi na guda uku da duk abin da kika faɗa to nawa kalmomi guda uku sun rinjayi naki tace a to ni ma koya min nakan ajanawa ma'ana in dai akwai abin da zan faɗa dan kankani ya dunkule min alkhairi mai yawa gaya min shi ko menene in dinga yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kice subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ki maimaita wannan so uku yafi duk abin da kika faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala tun daga wancan zaman naki zuwa yanzu kun ga subhanallahi wa bihamdihi ne amma sai aka dojo na shi da wani adadi da ba a san iyakarsa ba subhanallahi wa bihamdihi ba dubu ba ba miliyan ba ba trillion ba ba malala gashin tinkiya ba inji yaro subhanallahi wa bihamdihi sai aka ce adad khalqihi ina tsarkake Allah tare da yabansa adadin yawan dukkan halittar Allah baki daya to ba tsaya anan ba adad khalqihi wa ridha nafsihi da duk wani abu da Allah ya yadda da shi to adadin sa shi ma ya zama adadin subhanallahi wa bihamdihi wa zinata arshihi in aka dauko al arshi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ka dauki duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikin ta idan ka wullata a sama ta daya za ta zama kamar ka dau sisi ka jefa a dajin Allah haka idan ka nade sama ta daya ka jefa ta a sama ta biyu kamar ka jefa sisi ne a daji dan haka kwata kwata ma sama ta biyu ba za ta san an jeho mata sama ta daya ba saboda fadin ta da girman ta da yalwata hakan ka dau ta biyun ka dunkule ta ka wullata kan saman uku to kamar ka jefa sisi ne a dajin Allah hakan ka dunkule ta ukun ka jefa a ta hudu in ka dunkule ta hudun ka jefa a ta biyar in ka dunkule ta biyar din ka jefa a ta shida in ka dunkule ta shidan ka jefa a ta bakwai dai haka zai faru haka in ta dau ta bakwai ka jefa ta akan kursiyu kamar ka jefa sisi a dajin Allah saboda fadin kursiyu yafi sammai gabaki ɗayan su wasi a kursiyu husamawati wal ard to shi kuma kursiyi in ka dauke shi ka jefa shi akan al'arshi to kamar ka jefa sisi ne a dajin Allah to sai aka ce a dauko wannan kursi al'arshin a dora shi akan sikeli nauyin da ya bayar to ina wa Allah subhanallahi wa bihamdihi adadin wannan wa midada kalimatihi midada kalimatihi Allah yace da duk duniyan nan kogin nan guda bakwai za su zama tawada duk bishiyar duniya gabaki daya a feke ta zama alƙalami a dinga rubuta kalmomin Allah da sai sun kare gaba daya kalmomin Allah ba su kare ba to ina wa Allah subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi yaya adadin wannan tasbihi ko yake ya yawan sa yake abin ya wuce kirga ya wuce adadi saboda haka yace ki wannan kafa uku sai ki tashi kawai saboda haka kun ga matsayin tasbihi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kalmomin da Allah ya fi so a faɗa guda hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in dai ba qur'ani kake karantawa ba babu wani abu a duniya da Allah yake so ya ji a bakinka irin wannan hadisin karshe na Bukhari yace wasu kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe masu nauyi akan sikeli waɗanda Allah yake so ya ji bayinsa suna wa Allah kirari da su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ta faɗa wannan kai ta nanatawa yafi wannan zaman gulman da zaman hirar da zaman tsegumin da zaman kinibibi da zaman cin naman mutane da ake yanzu so da haka zamu ga alqur'ani gaba ɗaya cike yake da umarni ayi tasbihi Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana tsarkakewa da sunan Allah, sai dai ba kwa fahimtar irin tasu sigar da suke yin tasbihin. Allah ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayra safat. Buku ga Allah ta'ala duk abin da ke cikin samai da ƙasa ba suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ga tsuntsaye sun yi sahu sahu, su ma suna irin nasu tasbihin. Shi yasa da annabi Musa ya nemi a sa dan uwansa ko a ba dan uwansa annabta, sai ya ce wa ashriquhu fi amri, sai ya ce me kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, dan mu samu damar yi maka tasbihi da yawa. In ni kadai nake yi amma muka hadu da dan uwana ya zama mai yawa, haka in zamu ambace ka in ni kadai ne ka dan zan, amma da dan uwana ne ya zama mai yawa. Saboda haka ya faɗi wannan. Allah ta'ala ce wazkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar, ka tsarkake ka ambaci sunan Allah da yawa, sannan ka tsarkake shi da safa da yamma. Wasabbih bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al ghurub, kai tasbihi da tsarkake sunan Allah mahallicinka tare da cakudawa da gode masa kafin fitowar rana da kuma kafin faduwarta. Shine Allah ta'ala ya ce inna hadha lahuwa al-haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim, wannan shine tabbas zahir lalle tabbataccen abu, da haka kai tasbihi da tsarkake sunan Allah mahallicinka. Shi yasa mun yi ruku'u muke cewa subhanar rabbiyal azim, subhanar rabbiyal azim, subhanaz zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, muce subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. A cikin ruku'u muce subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghafirli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wani guru Allah ce sabbih isma rabbika al'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wa min al-layl fasabbihu wa adbar as-sujud. Wani guru yace wa min al-layl fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Wani guru yace wa min al-layl fasabbihu wa idbar an-nujum. Duk tasbihi Allah yace umarni ayi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhana. Sarki kenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akwai wata bara da wani lakani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uallimuka kalimatin idza qultahunna ghafara Allahu laka wa in kunta maghfuran laka. In gaya maka wasu kalmomi da in kai wa Allah take da kirari da su zai maka gafara ko da dama ya maka gafara. Sha dan bada abin sadaka ko ba kai abin sadaka kaje ka nemo da kanka. Allahu allimuka kalimatin idza qultahunna ghafara Allahu laka wa in kunta maghfuran lak. Wannan yana na a cikin hadisi sahihi a cikin sahihul jami'us sagir. Sai Albani ya inganta wannan hadisi. Me zaka ce ka samu wannan? Ice la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahul hakimul karim, la ilaha illa Allah, subhanallah, rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. In ka haddace wannan kana yi wa Allah kirari da shi, manzon Allah yace Allah zai maka gafara ko da ko ya riga yayi maka gafara. Yiza ku ga lokacin da annabi Adam ya ci bishiya me yace rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina. Lokacin da kifi ya haɗe annabi Yunus yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadaka tasbihi da tahmidi da komawa ga Allah shine hanyar samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tasbihi. In mun kare sallar farilla muce subhanallah 33 walhamdulillah 33 والله أكبر 33 مكيك أرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كفاك يا زمت أري قومي سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 نما أنسى متري قومي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 نما أنسى متري قومي سبحان الله شاء يا والحمد لله شاء يا والله أكبر شاء يا قومي سبحان الله قوما والحمد لله قوما والله أكبر قوما يتي ويوا ايكي سو يتار لا دا دبونان تاكي منزال الله جو صاحبان سو واكي سل لا دا دبونان تاكي سي صاحبا كوات اغا هنو سيتي كي سبحان الله وبحمده كفا داري كوة ايسي الله يميدا اتقوما كاسا مدبونان تاكي anka ce kana da tasbihi a scaling ka na lahira guda dubu subhanallah tamla'ul mizan tamla'ul mizan cika scaling take shi yasa tsarkake Allah ba abin da yafi shi wato girma to shi yasa Allah ya koya mana da kansa yace ga abin da zamu dinga cewa ul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula subhanallah wa bihamdihi sabbaha lillahi ma fis samawati wannan shine fa'il ma din nan ya hada abu mai rai da mara rai ya hada mala'iku ya hada mutane da dabbobi da tsirrai da jamadat duka sun shiga cikin ma din nan sabbaha lillahi menene sabbaha lillahi din ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai gaba daya to yayi tasbihi ga Allah wa ma fil ardi duk abin da ke cikin kasa kaf komai da kowa da ke cikin ƙasa ko ke kan ƙasa ko ke bayan ƙasa ko ke doran ƙasa da cikinta da ita kanta ƙasar dukkan su ma sun yi tasbihi da ga Allah subhanahu wataala wa huwa al-aziz Allah nan da sammai tai tasbihi gare shi ƙasai da abin da ke cikinta gaba daya tai tasbihi gare shi to wa huwa al-aziz shine mabuwayi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فلله العزة جميعا دكا دوكاكا دبوايا درنجاي دا إساء دا تكا دا تنباطا تاتبتك الله شكري داك العزيز zamu ga Allah yana maimaita waɗannan sunaye alqur'ani da dama al-azizu 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 al-lissafa sunan al-azizu wanda aka siffanta Allah da shi ya zo sau 92 a cikin alqur'ani Allah yakan siffanta shi ko ya hada shi da wani abu kamar da yake cewa al-azizul hamid al-aziz ne kuma al-hamid wani gure yake cewa al-azizul gaffar wani gure yake cewa al-azizur rahim wani gurin ce al-azizul alim wani gurin al-azizul gafur wani gurin azizun hakim wani gurin azizun zuntika aziz mabuwayi to me ma'anan aziz malam sa'adi a cikin tafsirin sa yace allazi lahul izzatu kulluha wanda duk wata buwaya cikakkiya tumbatsatsiya ta tabbata a gare shi shi kadai shine izzatul quwwati da izzatul galabati da izzatul imtina'i wato shine azizu wanda yake da tsananin karfi tsananin karfi ya tabbata ga Allah shi kadai shine azizu wanda rinjaye duk abinda aka yi da Allah to na Allah ne zai rinjaye duk wata bugawa da za a yi da wata kokawa da za a yi to karshe wanda yake bangaren Allah shi zai rinjaye wannan sunan yakan ƙara wa mumini ƙarfin gwiwa yakan ƙara wa masu gogormayan neman gaskiya da adalci da shari'ar musulunci da tabbatar da adalci ƙarfin gwiwa da jagoranci cewa kada ka karaya kada ka razana kada ka tsorata kada gabanka ya fadi cewa in kana kan tafarkin gaskiya Allah zai taimake ka wannan suna yana haska mana abinda Fir'auna ya dauka na matakin murkushe Annabi Musa tun kafin ya zo duniya da ya mafarki ya gaya wa mutanansa, sai wani boka ya ce masa, ai wannan mafarki naka yana nuna maka a cikin mulkinka, kuma cikin waɗannan da ake kaskantawa Banu Isra'ila za su haifi wani ɗa wanda ta hanyar wannan ɗa ne ƙarshen mulkinka zai zo. Me ya mafita? Suka ce mafita sai ya faru, amma ga wata dabara, dukka kashe ƴaƴansu maza gaba ɗaya. Duk sanda aka yi haihuwa, in ka ji namiji ne kashe shi, wajen laliban kashe mazan nan za ka haɗa har da shi ka kashe, kaga an huta. Bai san Al-Azizu ne ya tsara wannan ba. Tunda Al-Azizu ne ya tsara, to shi Fir'aunan ne zai reni ɗan don a nuna masa akwai izza. Ɗan da Fir'auna yake so ya kashe, to Allah zai ba da shi ajiya a hannun Fir'auna, ya taso a fada Fir'auna, a cikin mulkin Fir'auna, a gidan Fir'auna, ya ci ya sha ya yi tufafi ya kwanta a gado na mulkin Fir'auna, kuma ƙarshe ya zama dalili da sanadin rugujewa mulkin Fir'auna. Bai san ba a karo da Al-Azizu a kai labari ba, sai da Fir'auna ya gama duk dabararsa da duk hikimarsa. Mafiya annabi Musa ta haifi ɗanta, hankalinta ya tashi, ta tsorata, ta firgita, ta razana. Allah ta'ala ya mata wahayi, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalina. Allah ya mata wahayin abu takwas, labari biyu, umarni biyu, hani biyu, bishara biyu a cikin aya daya. Wa auhayna ila ummi Musa, wannan labari ne. An ardi'ihi umarni ne, fa idza khifti alayhi labari ne, fa alqihi fil yammi umarni ne, wa la takhafi hani ne, wa la tahzani hani ne, inna radduhu ilayki bishara ce, wa ja'iluhu min al mursalina bishara ce. Shikenan ba tsoro kenan. Allah ya ce a dauke shi, aka yi wato abin nan, wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Allah ya ce sai na dauko so na jefa masa, duk wanda ya ga jaririn nan sai ya ji yana son sa. Shikenan falta qatahu ali fir'aun li yakuna lahum aduwan wa hazana. Iyalan fir'aun suka tsinci Musa, sannan tace la taqatuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. First lady ta gwamnatin fir'aun, Asiya bintu Mazahir, tace la taqatuluhu, kada a kashe wannan, aje duk a kashe kowanne amma a bar mun wannan, ashe wanda aka bari din shi ake lalube. To amma first lady tace ka a taba shi, saboda aka bar shi, kuma ya zo ya kishan nonon kowa sai na mahaifiyarsa, kuma ya taso a gidan. To in ba Azizu ba, wa zai wa Fir'auna wannan shirin? Wa zai kare annabi Musa har ya girma a gidan mai neman kashe shi? Sannan Al-Azizu ne ya nuna wa ƴan uwan annabi Yusuf ba su isa su hana Allah ya kai Yusuf inda zai kai shi ba. Kawai daga Yusuf ya yi mafarki, inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidina. Saboda wannan ɗaukaka da aka nuna masa a mafarki zai fi ƴan uwansa 11, zai ma wuce babansa da babarsa. Shikenan ƴan uwansa suka fara shirya masa maƙarƙashiya da makirci, ta kai aka ce ya ɓata kura ta cinye shi, aka jefa shi a kaza, ya je ya bauta, ya je ya kurkuku, ya je ya kaza, ƙarshe ya zama abin da Allah yake so ya zama. Shi yasa yace min ba da annazaka shaytanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Ba a san Allah bane, Al-Azizu kenan shine wanda ya shirya wa annabi Isa, duk da makircin da Banu Isra'ila suka kulla masa da Yahudawa na aje a kashe shi, suka shigo cikin gidan yana tare da almajiransa su 12, yana karantar da su, sai ya ji ana kwankwasa kofa da ƙarfi, alaman an rutsa shi za a dauki numfashinsa. Yace a cikin kuwa nene zai so a jefa masa kama irin tawa, yayi shahada su kashe shi a bakacina, ni a dauke ni ai sama da ni. Ya faɗa ka so uku, wani matashi, mun san matasa, shi kadai yake daga hannu a cikin taron. Shikenan aka jefa masa kama irin ta annabi Isa, aka dauke annabi Isa zuwa sama, suka shigo cikin gidan suka kama wannan matashi suka kashe shi. To sai ya rikici ya shiga tsakanin su. Wasu na cewa to ai an ce su 12 ne a gidan annabi Isa na 13, idan su 12 ne ina annabi Isa? Idan wannan annabi Isa ne, shi matashin nan ina yake? Walakin shubbiha lahu, an sa su cikin matsala. In mun kashe annabi Isa, ina matashin nan? In matashin nan muka kashe, ina Isa? Ba amsa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Allah ya dauke abinsa. To Allah shine Al-Azizu, ya shirya wannan. Shine wanda ya shirya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan Qurayshawa sun dau duk mataki na su karya shi yayi hijira yasa sahabbai suka hijira zuwa Habasha ya tafi zuwa Ta'if yayi hijira zuwa Madina a hanyar sa ta hijira suka zo habbakin kogon da annabi yake ciki amma dake al-azizu ne zai kare shi Allah ta'ala yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi Allah ya tsare shi busu ganshi ba yazo ya tafi inda zashi to al-azizu kenan ka dogara gare shi to ka samu karfi da galaba shine malam yace yana nufin al-izzatu kulluha quwwatul izzatul quwwa izzatul galaba izzatul imtina yace famtana an yanalahu ahadu ba wanda ya isa ya wato tunkari Allah minal makhluqati daga dukkan halittu baki daya wa qahara jami'al mawjudat duk wani abu samanne to Allah ya rinjaye shi wa huwal qahiru fawqa ibadihi ya rinjaye komai danan lahul khaliqatu duka halitta baki daya ta sallama wa Allah wa khada li azamatihi ta sunkui da kai ta yi siranda ga girman Allah subhanahu wa ta'ala shine malam ibnu qayyim yake cewa wa huwal azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janabuhu janabu zisultani وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كمل له سبحانه من كل وجه آدم النقصان ما لا يقولون كم يتي وهو العزيز إن بكتان الله وشيني مبواي شيني ميرنجاي شيني ميزانن قريفي شيني ميتكر كمالا شيني إساشي izzatu sifarsa ce al-azizu sunansa ne kuma yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u to da kan mutum ya fahimci wannan sunan na Allah ya rike shi ya fahimci sirrin da ke cikin wannan suna ya bautawa Allah da shi to zai ƙara ƙarfin zuciya ba zai tsorata ba zai razana ba zai firgita ba zai san Allah zai bada nasara ku duba irin makirci da baya jangwarzo da na fata suka da yumfa suka dinga kullawa shi Usmanu dan Fodiyo amma karshe sai da ya tabbatar da musulunci a kasar nan yanzu me yake faruwa dukkan mu nan muna cin moriyar wannan abin da shi Usmanu dan Fodiyo yayi dukkan mu nan muna cin moriyar tutar da shi Usmanu dan Fodiyo ya ba malamai yace wa wancan Malam Yakubu tafi Bauchi yace Mabuba tafi Gombe je ka din maguzancin nan na Gombe ka kauda shi ka kafa tutar la ilaha illallah yace Sulaiman tafi Kano wannan nafa wannan wato tsumburbura da take kan dala da barbushe da maguzancin nan da ake duka kauda shi ka kafa tutar musulunci to shine al-azizu wa huwa al-azizu saboda wannan shine sunan Allah subhanahu wataala al-azizu to sai Allah ya ce al-hakim kuma shine Allah al-hakim al-hakim yana kunshe da ma'ana biyu al-hakim wanda ya kware wajen tsara hukunci daka duk hukuncin Allah gaba daya kunshe yake da adalci ba zalunci babu san zuciya ko san rai a ciki sannan shine azizu a hakimu wanda yake nufin zul hikima wanda baya yin abu sai da hikima duk wata halitta da kaga Allah yayi ko ka sani ko baka sani ba akwai hikimar da ta sa Allah yi ta sai dai hikimar takan iya bayyana a gare mu sani wata hikimar kuma sai wasu sun zo za su sani yanzu abubuwa da dama suna nan muna ganin su a duniya amma ba mu san hikimar da ta sa Allah ya yi su ba wata kila moriyar su ma da mun sani ashe abun nan da Bahaushe yake cewa ne ga wani abu nan akan matar sarki da ido da ta gani sai na baya sun zo su ce ka lalle mutanen da ba su da wayo busu gane ba ji bi kaza da kaza da kaza dake kusa da su na halittu ko na dabbobi ko na tsirrai ashe za a iya sarrafa su ayi kaza ayi kaza ayi kaza a samu miliyoyin kudi suka tsaya suna ta wani maganan Petir ashe ga wani abin da yake Petir nan kusa da su amma busu sani ba to haka Allah yake bude ilimin muka ga waɗanda za su zo da waɗanda suka wuce yanzu waɗannan abubuwan zamani din da ake daukan mu da su ake jin muryar mu ake ganin hoton mu in ka taso mutun shekara 100 baya kace masa za a yi wannan ba zai yadda ba in kace ma akwai wani karfe da aka yi masa wani fukafuki haka kamar abin nan za a shiga ciki a zauna sai tashi sama shu sai sauka a Saudiya ta je kai wannan haza sihirin mubi amma gashi an yi so da haka nan gaba kuma abin da za a yi sai yafi wannan kuma sai yafi wannan wato abin mamaki so da haka shine al-azizu wanda wato al-hakimu wanda ke kunshe da hikima kuma yake kunshe da hukunci a cikin ayyukansa, hukuncin da ya adalci ne ko baya yin abu sai da hikima. Na'am.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
الله سبحانه وتعالى باين يا غيا منا تصفتا da tsarkinsa da kamalarsa da cikarsa da wadatarsa da isarsa da tumbatsarsa, kuma ya siffanta kansa da izza da hikima da hukunci, sai kuma zai ba mu kissar abin da ya faru a Madina. Mun san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina ya dauki matakai guda uku na hada kan al'ummarsa guri guda, wanda shi ake kira kafa daular musulunci. Da Annabi yayi hijira sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Madina, abin da ya fara yi shine kafa headquarter ta addinin musulunci, wanda shine masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari, wanda shi Abu Ayyub al-Ansari dama yana cikin Banu Najjar, wanda dangi ne dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai ya ga wani fili a kofar gidansa, wannan fili yana kunshe da wani gefe akwai kututturen da binaye karyayyu, akwai kuma wani yan katangu haka, akwai wani rami da tudu, sannan akwai kaburburan mushrikai a gefe. Amma wanda suka gaji filin wani yaro ne guda biyu, ɗaya ana kiransa Sahal, ɗaya ana kiransa Suhay. Su waɗannan yara marayu wanda babansu ya rasu, amma ya danka kulawarsu a hannun wani sahabi da ake kiransa As'ad bin Zurara. To sai Annabi ya kira wannan sahabi ya ce, ina so ku siyan min da wannan filin. Suka ce, a'a ya Rasulullah, mun ba da shi sadaka a je a yi masallaci. Manzo Allah ya ce, a'a siya zani. An ce ya karbi kuɗi a hannun Sayyidina Abubakar dirhami 12. Duk wanda ya je masallacin nan ya salla Abubakar ya samu lada. Da haka mai kin Abubakar, mai zagin Abubakar, mai rena Abubakar, kai asara ka tabe. Fa alayka la'natullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'ina. Inuwa Allah ta hau kanka, ta mala'iku ta hau kanka, ta duk mutanen duniya ta hau kanka. Ga alherin da Abubakar ya dasa, duk duniya ta musulmi tana zuwa tana amfana. Sai aka siyi wannan guri, aka rushe wannan wato tudu da fari aka cike shi. Sannan waɗannan kaburbura na mushrikai aka zazzare su, aka cike gurin kasusuwan, aka kai su can, aka hada su guri guda aka binne. Shine aka hau gini, aka gina wannan masallaci wanda shine headquarter ta addinin musulunci. Abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau mataki, hada ƴan uwantaka da san juna tsakanin sahabban Madina da sahabban da suka yi hijira. Aka hada ƴan uwantaka da san juna, wanda zamu ji a wannan sura yadda ƴan uwantaka din ta kai. Allah yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. To aka ba su wannan daraja ta cewa su ne masu masaukan sahabbai, suka nuna ƴan uwantaka da ba taba ganin irin ta ba a tarihi. Duk wanda suka yi rubutun tarihin wani dan adam suka ce babu wani dan adam da ya ci nasara a cikin tsarin gudanarwarsa, har yayi nasarar hada zuciyar mutum da mutum, har ta kai mutum din yana son dan uwansa fiye da yadda yake son kansa, har ta kai mutum din nan zai ce ina da mata biyu ka leko ko ta leko duka biyu, matan biyu su leko, ka dubi fuskar wacce ka fi so ko kake so ka zaba in sake ta kai ka aura. Ba taɓa samu wannan a tarihi ba. Hatta kai mutum zai ciyar da baƙonsa shi ya kwana da yunwa, hatta kai mutum zai ce in raba jari na in baka rabi, in raba kasuwa ta in baka rabi, in saki mata ta ɗaya ka aura, saboda ƴan uwantaka ta kai ƴan uwantaka. Annabi ne ya nasara wannan. Abu na uku shine tsara zamantakewa wanda ake kira constitution ko wasiqatul madina. Annabi yasa aka rubuta tsarin mulki. Annabi ne ya fara rubuta tsarin mulki, yadda za a yi zamantakewa tsakanin bangarorin guda hudu. Na farko akwai musulmi, wanda akwai muhajiruna da ansar. Na biyu akwai munafiqai muzazzabina baina zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa. Na uku akwai waɗanda basu shiga musulunci ba, suna nan amma guzancin su suna bauta gumaka. Na hudu akwai yahudu, su kansa yahudin sun kasu uku, akwai banu nadir, akwai banu quraiza, akwai kuma banu qainuqa. To sai aka rubuta wannan takarda wanda tazo da bunud, wato abin da ake kira wato abin da fakara sakin layi na tsarin mulki guda goma kusan 19, wanda daga ciki za a zauna lafiya a Madina, kowa ya addinin sa, kada wani ya tada hankalin wani, kada wani ya hada kai da wani abokin gaba na waje ya cuta ma wani. Amma yahudu su addinin su, musulmi su addinin su, maguzawa ma su addinin su, amma zauna lafiya. Duk wanda ya karya wannan yarjejeniya to za a kore shi ko a sallame shi. To dama yahudi Allah ya faɗa a kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum, duk sanda aka yarjejeniya da su bata dorewa. To sai banu qainuqa suka fara ware wannan yarjejeniya. An ce dalili biyu ne ya jawo warwarewar. Na farko suka dinga tunda makera ne ƙwararru ne, da suka ga an yi yakin Badar Annabi ya ci nasara, sai suka dinga barazana suna aida da mu ya buga, da ya san ya buga da mazaje, waɗannan mata kawai mushrikan Makka da ba su da ƙwarewa a wajen yaƙi, da mu ya buga, da ya san ya buga da mazaje. Suka dinga wannan cika bakin, suna horar iska, suna harbin iska, suna shagube, suna dan kira. To shine wannan dalilin da yasa aka kore su kenan. Wasun ce kuma akwai wata mata ta kai ma wani bayahude dan kunnanta ya kera mata, da ta zauna tana da hijabi, sai wani yazo ya tattare hijabin sai ya daure, da ya tattare hijabin ya daure, tana tashi tsaye sai ta tsirara tunda an dage hijabin an daure shi. To ganin wannan sai ta rusa ihu ta fasa kuka, sai wani sahabi yazo ya make wannan bayahudin ya kashe shi, su ma suka taru suka kashe wannan musulmin. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kowa aje a kewaye garin su, unguwar su aje a kewaye ta. Aka ji aka kewaye unguwar, suka nemi maslaha cewa a ba su dama su gudu su fita, shine aka ba su dama, suka tattara ina su suka bar gari. Su ne aka fara kora banu qainuqa. To banu nadir su kuma dalilai uku aka kawo na dalilin su wannan abin da ya faru a gare su. Dalili na farko an ce sun kulla wani tsari da su da yahu da su da mushrikan Makka akan cewa za su wa Annabi kisan gilla, wato za su shirya yadda za su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. An ce sai suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka turo mutum 70 daga cikin mutananka, mu turo 70 daga cikin mutananmu a zo a zauna a tattauna ko a samu mafita, watakila mu gane addinin ka gaskiya ne mu bi. Sai Annabi ya turo mutum 70, suka turo mutum 70, sai suka ce to a ware kuma mutum uku, kai mutum uku, mu mutum uku. Mutum uku din nan kowa da wukarsa kuma da dafi a jiki. Suka ce a koma da kai da mutum biyu, mu ma da mutum biyu, a koma gefe a sake yin wani mitin din. To sai Allah ya wa Annabi wahayi, yace masa wannan din akwai makirci da suka kulla, ko da haka ba za a yi ba. Shine Annabi ya ki zuwa, shine ya ga sahabbai cewa ga abinda suka shirya masa kuma Allah ya masa wahayi da aka aje a kewaye garin su. Dalili na uku, an ce akwai wani mutane guda biyu da aka kashe bisa kuskure, sai ake neman biyan diyar su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je unguwar su ya ce musu, ina so tunda muna zaman lafiya da ku ga makotaka, ku taimaka mana kuma da wasu ƴan raƙuma mu hada mu biya diyar waɗancan mutane guda biyu da aka kashe bisa kuskure. So da haka sai suka ce wa Annabi, to ai zauna za mu je mu tattauna. To da suka koma gefe suka ce, gafa dama ta samu, shi kadai ne wallahi, dama ta samu mu kashe shi kawai. Sai aka ce, to yanzu ya za a yi? Sai aka ce, wani ya hau sama ya yi saitin kansa da dutsen niƙa ya jeho a kansa, idan ya mutu sai a ce bisa kuskure ne ya mutu, sai mu biya diya. Kaji wa Annabi ne wanda a biya diya, ka kashe Annabi wai ka biya diya, kace ka kashe wani kaman mutum. Saboda haka sai ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wahayi, kawai sai aka ga ya fita daga gurin ya kama tafiya, bai ce kala ba, sai ya fita ya ce sabai ku zo mu tafi ga abinda suka shirya mana. To shine Annabi ya hado bataliya ya turo musu cewa an ba su kwana 10 su tattara inasu su bar Madina. To har sun fara shiri, saboda sun ga abinda ya faru ga ƴan uwansu na Banu Qainuqa'a, sun fara shiri, sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo ya same su ya ce, shirin me kuke? Suka ce, Annabi ne ya ce mu baggari. Ya ce, ya za ku baggari? Ina nan. Ku je ku yi zamanku, idan za a kore ku sai dai a kore mu tare, in za a yaƙe ku sai dai a yaƙe mu tare, ba za mu yadda a taɓa ku ba, muna tare da ku 100%. Ya musu barazana, sai suka fasa fitan suka koma suka zauna. To da Annabi ya zo da sahabbai aka kewaye garin su wajen kwana 6-7, suka ga uwar bari, ƴan dabinansu aka fara kakkarewa, ruwa aka hana shi shiga garin, da kan suka ce sun yi suranda, sun yadda za su bar garin. Amma a ba su dama su ɗebe kayan su gaba ɗaya, aka ce an yadda duk abin da raƙumi zai iya ɗauka su ɗora. To don mugunta ta Yahudi, bayan sun kwashi kayan da za su kwasa, sai su in sun ga akwai wata tukunya da ba za ta ɗauku ba, sai su fasa ta. In akwai wani gilas da ba zai ɗauku ba, sai su karya shi su fasa shi. In akwai wani ƙyaure da ba zai ɗauku ba, sai su ɓaɓɓalla shi, wai don kada muminai su zo su ci moriyar abin bayansu. Shi ne yukhribuna buyutahum, wanda za mu ji. To kun ji kissar abin da ya faru da Banu wato an-Nadir. Allah ya ce, huwa allazi, shi ne Allah ta'ala, akhraja allazina kafaru. Wannan bayani duka yana cikin littafin Asiratun Nabawiyya ta fi dau'i masadirha al-asaliyya na Professor Mahdi Rizqullahi Ahmad. In ka duba mujalladi na biyu wajen gazwatu Banu Nadir, za ka samu duk waɗannan bayanin da na koro ya kawo a cikin wannan, ko Asiratun Nabawiyya as-sahiha ta Dr. Akramu Diya'il Umari, ko Asiratun Nabawiyya ta Muhammad Sallabi. Ɗaya daga cikin ukun nan kowanne za ka samu wannan bayani, wato na dalilin korar Banu Nadir. Huwa allazi akhraja allazina kafaru, shi ne Allah ta'ala wanda ya fatattaki kafirai, min ahalil kitabi, daga waɗanda aka ba su littafi, su ne Yahudu ko Nasara, min diyarihim, daga cikin gidajensu, li awwalil hashr, a farkon wato tattaruwa da kora. An musu kora ne kala biyu, kora ta farko ita ce wannan, kora ta biyu kuma ita ce fitarsu daga jaziratul Arab gaba ɗaya lokacin Sayyidina Umar. Ko kora ta farko ita ce wannan, tattaruwa ta farko a kore su ita ce wannan, ta biyu kuma shine wacce za a tara su a gaban Allah ranar alkiyama. Shi sa aka kira wannan li awwalil hashr, a farkon tattaruwa da koruwa. Ai annahum awwalu man hushira wa ukhrija min darihi, su ne farkon waɗanda aka fara tattarawa aka kore su daga cikin gidajensu, inji malam Abdullahi dan Abbas. Malam Ibn Sa'd yace, hum awwalu man nufiya min ahlil kitab, su ne farkon waɗanda aka fara kora, aka yi musu korar kare daga cikin ahlul kitab da suke Madina bayan Banu Qainuqa'a. Ko kuma anna haza kana awwal hashrihim, wannan shine farkon wato tattaruwarsu. Wal hashru sani ila ardil mahshar, za a kore su zuwa kasar wato Sham yawm alqiyamati, inda za a tattara su ranar alqiyama, inji malam Hassan. Malaikin mace yace, man shakka anna al mahshara ila Sham falyaqra hadhihi al aya, wanda yake kokwantan cewa mahashar wato matattaran mutane duka ranar alkiyama za a fara tattaruwa ne a ƙasar Sham, nan za a mai da ita fili mai faɗi, kowa daga duniya can zai je ya tsaya, nan ne za a gudun fanfalaki da Bahaushe yake cewa to nan za a fanfalaka da gudu anan za a je a taru a Sham nan za a taru to wanda yake shakka yace karanta wannan aya wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawma idhin ukhruju kufta fa qalu ila ayna qala ila ardil mahshar zuwa kasan mahshar ko kuma anna hadha kana awwal hashrihim wa anna al hashr al thani narun tahshuruhum min al mashriqi ila al magharibi wannan shine farkon tattaruwar su da fitar su nabi kuma wuta ce za ta kora su daga yamma zuwa daga gabas zuwa yamma inji malan katada ko kana hadha awwal hashrihim min al madina wal hashr al thani min khaybara wa jami'u jazirati al arab ila azri'atin wa uriha min ardi sham za a sake fatattaka su karo na biyu kamar yadda ya faru lokacin sayyidina Umar yace duk masu bar yankin gaba daya to shine Allah ta'ala yake gaya mana ma zanantum an yakhruju ba sa tsammanin cewa wata rana za a fitar da su daga Madina saboda karfin su da kafuwar su da goyen bayan su da tattalin arzikin su ba su taba zato musulmi za su yi karfar da za su fatattake su ba wa zannu sun tabbatar ko suna da zato mai karfi annahum mani'atun husunuhum min Allah cewa wannan karfi nasu da wadata nasu da isa ta su za ta tsare su daga wajen Allah ta'ala wannan husunuhu katangun su da ganuwar da suka yi cewa mani atuhum za ta tsare su min Allah daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba zai cin musu ba fa atahumullah sai Allah ya zo musu min haythu lam yahtasibu ta inda ba sa zato ba sa tsammani ba su dauka annabi zai yi karfi da sahabbansa har su iya tunkara su da yaki ba ko ba su taba zaton munafukai za su wato ziga su sai sun hau kuma sannan su gudu ba wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba kuma Allah ta'ala ya jefa furgici da razani da tsoro a cikin zukatansu suna tsoron annabi da sahabbai yukhribuna buyutahum suna rugurguza suna rurrushe gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minina da hannun mu'minai idan suka rushe musabai suka sai su karasa amma me za su yi da rusheshen gida fa atabiru Allah ya ce ku yi la'akari ku lura ku dau izina ya ulil absar ya kuma abota lura da hankali aiki da hankali da lura walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa in banda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu tashi da kaura da hijira da maraita la azzabahum fid dunya da Allah ya dandana musu kudan azaba tun anan duniya a hannun sahabbai a kashe su a fatattake su a kore su walahum fil akhirati azabun nar sannan a wuta a lahira suna da azabar wuta kuma kari kenan akan azabar duniya zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu wannan ya same su ne saboda sun sabawa Allah da manzansa wa man yushaqillaha wanda kudi ya sabawa Allah fa inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka kangare masa suka wato saba masa da gangan busu tuba ba har suka mutu ma qatatun min linatin Allah ya ce bu ku kariya ba ko bu ku tsinke ba ko bu ku sare ba daga wata dabiniya aw taraktumuha ko kuka barta qa'imatan tana tsaye ala usuliha akan makengemarta bi iznil fa bi iznillah da iznin Allah ne ma'ana Allah ya ba ku dama in kuna fada da makiyanku suna da dabino ko suna da wani abu na tattalin arziki ku lalata shi don ku ƙara sa musu damuwa ko ku bar shi in kun ci nasara akan su ku yi amfani da shi Allah ya ce ba dama ba laifi a cikin duka biyun ko duka ɗaya daga cikin biyun fa bi iznillah wannan duk da dama ce da kuka samu daga wajen Allah wal yukhziyal fasiqina kuma Allah yayi haka ne dan ya kaskanta fasikai waɗanda Allah zai ce ayi siki yace a bari su ki bari to Allah zai kaskanta su ya wulakanta su Imam Abu Dawud ya rawaito wani hadisi ingantacce akan wannan cewa an saukar da wannan aya akan wannan dabinai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yanyanka ko ya kaskanta ko ya tsuntsinke na wato Banu Quraiza haka Imam al-Bukhari ya rawaito ana Banu Nadir hakanan Imam al-Bukhari ya rawaito cewa sababu nuzuliha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama harraqa nakhal bani Nadir wa qata'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kone ko ya wato sa an kakkarye dabinan Banu Nadir ya kuma sa an daddatse shi saboda su yi suranda da wuri tunda idan dabinan su suna nan suna samu suna tsinka to sai a dade ana fama da su bisu fita daga Madina ba amma da suka ga an fara kakkarya da binan su ana sassarewa sai suka yi saranda cewa to koma dai sun zauna ba su da wani tattalin arziki da za su dogara da shi tunda dama yahudu gwanaye ne su wajen noma da kiwo gwanaye ne su wajen wato kere-kere da yin masana'antu su yahudawa ba kasala fa in ka zama ba yahude to ba magana kasala wuta ce kawai zaka shiga amma yanzu duk wani ƙwararren da yake so ya iya noma ko ya iya kiwo Isra'ila ake tura shi wajen kiwon kaji da kiwon kifi da kiwon maciji ma sun kware duk wani kiwo Yahuda sun kware akai saboda su dama wato ya alamuna zahiran min alhayatid dunya in dai duniya ce kadai babu lahira to ka bi Yahudawa mai san lahira kadai ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai san duniya kadai to ya bi Yahudu sai kuma aje a shiga wutar ranar alkiyama to shine Allah ta'ala yake cewa ma qata'tum min lina lina anan yana nufin dabino da dukkan dangogin sa aw taraktum wa kuka batta qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah wal yukhzi al fasiqina na'am
wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
الله تعالى زي قيا من هكونتين إرن ونن دوكيا دكما سوننتا هنيو إنسامن كتلي أمسلنشي كوشغو ورسا أكوي جزيا akwai ganima akwai sadakat akwai kuma fai'u akwai ushuru suna nan hanyoyi da dama to irin wannan dukiya ta fai'u wacce aka same ta ba yaki akai ba aka same ta abokan gaban ne suka gudu suka barta to hukuncin ta shine a danka ta a hannun annabi shi kuma ya ba wanda ya ga dama ba za a yi mata rabo irin na ganima ba walamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul wa lizul qurba wa lityama wa lmasakin wa bani sabil to wannan ita hukuncin ta a dankawa annabi shi kuma ya raba ta inda ya ga ta dace shi da Allah ta'ala ya ce wa ma afa Allahu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya maido da shi ko ya bayar da shi ala rasulihi abisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama minhum naga daga dukiyar waɗannan wato bani nadir fama aujabtum alaihi min khailin buku kai farmaki akansa ba ta hanyar hawa dawakai wala rikabin buku kai farmaki akan wannan dukiya ba ta hanyar hawa raquma wato ba farmaki kuka kai kuka samu ba ba gwabzawa akai ba ba kura aka taya ba ba daru akai ba gudu sukai suka bari walakinallaha sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yusallitu rusulahu yakan bayar da rinjaye wa manzanninsa ala man yasha'u abisa wanda ya ga dama sai Allah ya rinjaye da manzanni su ci nasara ba tare da an yi yaki ba wallahu ala kulli shay'in qadir in ma kuna so ku tabbatar da haka to ku san Allah mai iko ne akan komai wannan ɗaya daga cikin komai din ne ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar na ganima fai'u ala rasulihi abisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ahli alqura na daga maabota wata alqarya kamar su bani nadir falillahi wannan kayan Allah ne ku bawa Allah abunsa walir rasul kuma ku bashi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal zil qurba kuma a bayar da shi ga ma'abota kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yatama kuma ku bawa marayu Allah sarki maraya ko ina sai Allah ya tabo shi cewa a tuna da maraya shi ma a dan gutsira masa wal masakin talaka bawan Allah Allah ya ce to akwai talaka shi ma a dan gutsira masa wa bani sabil wani matafiyi ne guzurin sa yanke to Allah ya ce shi ma a san masa a ciki kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum don kada a samu juyawar kudi tsakanin mawadata kawai daga cikin ku Allah baya son kawai a tarike kudi a hannu daya a sake su su dinga kai komo in rike in kashe ka rike ka kashe in baka ka kashe a bashi ya kashe kai ka siya a hannuna ni in siya a hannunsa shi ya siya a hannunta yayi min aiki in biya shi ni ma ne wani aiki ya biya ni wance wance aiki ya biya shi aga kudi suna ta zurga zurga kowa yana samu yana tabawa to sai kaga hasada da keta da mugunta da sharri da sauran kyashi da bakin ciki sun dan yi sauki saboda kowa yana dan samu yana tabawa shi yasa da Allah ya zo magana zakka ce tu khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim a karba daga hannun mawadata a dan sussunawa talakawa su ma su dinga dan tabawa in ba ka wani sai ce Allah ya isa kudin mu da ganka a mota ka kwanta a baya ana fesa maka AC kana shan raba ya ce Allah ya isa saboda haka Allah ya ce to gutsuro ka bashi kagan ka gutsuro din miliyan 1 ka gutsuro 25,000 a raba masa in ya kici ada lafiya ya Allah Allah ya rajin dadi Allah ba mu dadi irin da alaji saboda ka bashi 25 cikin miliyan 1 ka yasa ajihu to zai ga yana ma addu'a amma ka ci abinka kai kadai da ka wace ci Allah ya isa ya Allah ya alaji amori ana shan dadi muna shan wahala mu wace dauka kai ka ja masa ma wahala to saboda haka a gutsira musu dan a zauna lafiya to Allah ta'ala yace wa ma atakumur rasulu abin dudda manzon Allah yazo muku da shi fa khuzuhu ku rike hannu biyu wa ma nahakum anhu abin da ya hana ku yace kada ayi fanta huku hannu yace idza amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasartu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da wanda suka gabace ku tambaya mara amfani da kuma a ce su gaba su yamma a ce su tsaya su tashi a ce su yi magana su yi shiru to wannan shi ya halakar da su to da haka kakku ma ku yi haka wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi shi in yace ayi ku yi in yace a bari ku bari innallaha ku san tabbas Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka kangare masa suka saba masa suka yi akasin abin da ya sa su to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ibamu lada mai yawa inda muka yi kure Allah iyafe mana ayoyin da muka faɗa waɗanda suka kunshi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu akwai sako da aka samu a tamfa guda ɗaya shadda yadi biyar daga Muhammad Kabir Marafa yace a ba waɗanda suka musulunta fi sabilillah ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa akwai menene wannan bima table water okay wani bima ne table water katon biyar daga Kamal Adamu Hisba ba da ma dan Hisba fi sabilillah ay masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wato ya kawo katon ne guda biyar na ruwan da ake sha na cikin wato roba cewa ayi masa addu'a assalamu alaikum ina roƙon addu'a Allah ya ba ya dauki menene Allah ya raba ni da dauke dauke na kudin mutane to dan hali yake yi yana yin dan hali ne yace a roka masa Allah ya raba shi da dan hali kaga abun wani ka dauke wannan rashin imani ne Allah ya raba ka da shi la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai dauki kayan wani ba lokacin da ya sa hannu zai dauka sai an cire rigar imanin sa dan kana da imani zaka ga wani fai sha wahala ya shiga rana ya samu kudi ya siya haka kawai ka zo ka dauka ai ba rashin imani da ya fuka dauki kayan wani saboda haka shi yasa annabi yace da ka kai hannunka kan kayan wani sai a cire rigar imaninka to saboda haka muna roƙon Allah ya hana ka da dauke dauke da dan hali 500 daga wani dan uwa ya gama makaranta yana neman aiki ayi masa addu'a Allah ya sa ya dace da samun aiki 200 daga wani dan uwa shi ma yace mallam yan uwa na ne su biyu suka yi tafiya zuwa Maiduguri da niyyar za su yi kwana biyu amma har yanzu su dawo ba yake roƙon Allah ya sa su dawo to Allah ya sa su dawo akwai masu buƙatar Allah ya shiryar da ƴaƴansu akwai marasa lafiya na gida da na asibitoci, Allah ya ba su lafiya. Akwai masu buƙatar su ci jarabawa saboda su ci gaba da karatu da ilimi, kamar da muke ta zuga ku, ku yi karatu, ku yi ilimi, ku yi ilimi. Me shi yasa muke muku addu'a, ma Allah ya sa ku ci jarabawa, ku wuce, ku je ku yi ilimin. Akwai masu buƙatar mallakar gida nasu na kansu, Allah ya ba su. Akwai masu buƙatar mazan aure na gari, akwai masu buƙatar matan aure na gari, to Allah ya haɗa na gari da ta gari. Wannan ana nan tafa insha Allah, akwai maganan aure da za a yi na Zaurawa da 'yan mata da Samari da 'yan mata a nan garin insha Allah, ku saurara ku jira. Akwai masu buƙatar buɗi a kasuwancin su, to Allah ya buɗa musu. Akwai masu buƙatar Allah ya yaye musu kuncin da suke ciki. Akwai masu buƙata daban-daban. Kuda ka da mun dauka jihar Gombe ce za ta zo na biyu bayan jihar Kano, to yanzu an gama shirye-shirye a Kaduna, ana shirye-shirye a Sokoto. In ba sa kuka ci ba sai Sokoto ko Kaduna ta zama ita ce ta biyu ko ta uku. Kuma Gombawa da ake kiran su Ibon Fari, mai kama da Kano daga nesa amma now har an go kusa ko. Kuda ka akwai shirye-shirye an ce sun yi nisa a Gombe na wato tsarin wannan taimakawa wasu da za a yi su aure, wanda wannan aure kan taimaka ta bangarori wajen guda 30, kamar yadda na yi bayani yansu a BBC. Saboda muna fata Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kaskanta kafirci da kafirai, ya taimaki masu taimakon addini. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnati nabiyyika wa ibadaka as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma nas'aluka ridaka wal janna wa na'uzu bika min saqatika wan nar. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al hannan al mannan ya badi as samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum. Inna nas'aluka al jannata wa na'uzu bika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.